يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba 66 Lawshi Shopping Complex Daura da Randa Bawon Nawunti Kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Yahaya Ban na shekara 2002 wanda ya fara daga Fatiha zuwa farkon suratul Baqara a cikin darasi guda 25. Malam bismillah.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayani na karshe shine na bakwai game da fassaran suratul fatiha bayani mai tsawo muna fata Allah tabaraka wa ta'ala shi sa mu yi aiki da abubuwa da muke ji bayanin mu na bakwai akan suratul fatiha bayani ne wanda yake da tsawo kwarai kuma tilasta mun bi wannan bayani har zuwa ƙarshen sa da ikon Allah abinda yasa muke bin fatiha da irin wannan bayani domin babu musulmi wanda yake sallah bai karanta suratul fatiha kuma duk mutumin da yake sallah bai san fassaran suratul fatiha ba to akwai sauran aiki a kansa don haka yasa muke bayani mai zurfi duk da shike ma cikin zurfin mun rage domin babu shakka ilimin da ke cikin wannan sura Allah dai ya bar wa kansa sani wanda yake so ya samu gamsashen ilimi cikakken bayani tila sai karatu Allah ka tara mana ilimi game da addininka Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa a cikin suratul fatiha ya koya mana wata addu'a wadda ita ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye mu tafarki madaidaici to bai bar maganar haka ba sai da ya bayyana maka wani irin tafarki ne kake roƙon su ya shirye ka akai to nan aya tambaya take me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya fassara mana wannan tafarkin aida an bar maganar ihdinas siratal mustaqim magana ta yi ma'ana mai hankali ya gane abinda ake nufi Allah ka shirye mu tafarki madaidaici amma Allah bai bar maganar haka ba sai da ya fassara maka wannan tafarkin yace siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا فسر maka wannan tafarki don haka su magabatan sunna magabata a tarihi na sunna irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suke cewa Fatihar ka bata cika dole sai ka san abinda kake roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye mu tafarki madaidaici kana roƙon Allah abinda baka sani ba duk mutumin da ya roki Allah abinda bai sani ba to Allah bai biya masa bukata wannan ya samu hadisi na manzon Allah inna Allah la yaqbalu du'a an kulli qalbi ghafilin lahin Allah bai karban addu'a daga zuciya wadda tarafkannu ta shagala kai dai ka koyi addu'o'i an sa ka haddace ka iya rabbanoni da Allahummomi amma da za a zaunar da kai menene fassaran ɗaya baka sani ba wannan kuskure ne mutukar ka san addu'a to ka san ma'ananta don haka yasa Allah ya fassara maka wannan abin da kake roƙon sa ihdinas siratal mustaqim Allah ya koya maka in zaka roke shi ka roke shi tafarki madaidaici to menene tafarki madaidaici sai Allah ya fassara maka siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tafarkin wadanda Allah kai ni'ima gare su wannan tafarkin nake roƙonka ya Ubangiji Allah ka shirye ni a kansa matuƙar mutum ba ya shiryu kan wannan tafarki madaidaici ba, to duk abin da yake yi Allah madaukaki bai karba, addu'arsa ba a karba, ibadarsa ma ba a karba. Don haka yasa wannan ya zama tafsiri na addu'a da kake yi, ihdinas siratal mustaqim, an fassara maka tafarkin don me, don ka yi ƙoƙari ka sa shi a cikin suluki na rayuwarka. Kenan ba addu'a ɗaya ke amfani ba, dole sai an gama da aiki. Ka roƙi Allah ya shirye ka tafarki madaidaici, to ga tafarkin za a gaya ma. Ka yi ƙoƙari ka dinga bin wannan tafarki, in ka bi to addu'arka za ta yi ma'ana, in baka bi ba to addu'arka ba ta da ma'ana. Yaya za mu yi Allah ya shirye mu tafarki madaidaici? Sai mun bi addu'a wa'azozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku yi kaza, mu yi kokarin yi, ku bar kaza, mu yi kokarin bai. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum.
ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
الله مدوكي يا ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به دادين سو مسلمي ذا سرق أيكي دابين دا أيكي مسوى أزيد شي إذا عن شي كوي كذا كوي إذا عن شي كبر كذا كبري لكان خير لهم دا ياهي مسوى الهيري wa ashadda tathbita, kuma wannan shi zai fi tsananta tabbatar da su akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma an yi wa'azi ku yi kaza kaki, ku bar kaza kaki bari, ka tsaya sallah ihdinas siratal mustaqim, yaya za a yi Allah ya shirye ka baka aiki da wa'azi na annabi Muhammad? Ba zai yiwu ba. Addu'arka ta zama addu'ar banza. Ka tsaya kana sallah shekaru 40-50, ihdinas siratal mustaqim, farilla nafila, amma baka samu shiryar ba. Dalili, domin baka aiki da wa'azin manzon Allah. Kun ga addu'a ba ta yiwuwa, dole sai an gama da aiki. Allah ya ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima, kenan da suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi, da mun ba su lada mai yawa. Wala hadainahum siratan mustaqima, kuma da mun shirye su tafarki madaidaici din, da za mu ba su lada mai yawa, kuma da za mu shirye su tafarki madaidaici din da suke ta roƙo mu shirye su a kai. Sharadinsa bin wa'azi, in sun bi sai mu ba su lada mai yawa, mu shirye su akan wannan tafarki madaidaici da suke roƙo. Allah ya ce wa man yuti Allah war rasula, wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah, wanda ya yi ma Allah da'a ya yi wa manzon Allah ta'a, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim. Wannan a lahira makomarsa tana tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su. Wannan shi yake fassara maka aya da take suratul fatiha, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, ka shirye mu tafarki madaidaici, tafarkin waɗanda kai ni'ima gare su. Kai ni'ima gare su, suwaye? Aya ta suratul nisa'i, Allah ya ce minan nabiyina, sun kama daga kan annabawa, wasu siddiqina, siddiqai, su sune manyan sahabban annabawa, kamar yadda ake kiran Sayyidina Abubakar As-Siddiq, saboda shine babban sahabi na Annabi Muhammad. Manyan sahabban annabawa sune siddiqai wa shuhada, da kuma waɗanda suka yi mutuwar shahada, wa salihin, da mutanen kwarai, wa hasuna ulaika rafiqa, kai abotan zama da irin wannan abota tai kyau, a ce a lahira gidanka na kusa da na annabawa da siddiqai da shuhada da salihai, kai kam kai babban sa'a. To sune waɗanda Allah ya musu ni'ima. Kun gani akwai abu biyu cikin wannan ayan. Abu na farko shine akwai waɗanda Allah ya musu ni'ima, na biyu akwai waɗanda kuma Allah bai musu ni'ima ba. Al-istiqamatu tukhalifuhum. Matukar zaka daidaito akan tafarkin Allah, to dole sai ka bi waɗancan da Allah ya musu ni'ima, ka kuma bar waɗancan da Allah bai musu ni'ima ba. Suwaye Allah ya musu ni'ima? Su ne annabawa, siddiqai, shuhada, salihai. Suwaye Allah bai musu ni'ima ba? Su ne al-maghdubu alaihim wad-dallun, waɗanda Allah ya yi fushi da su da kuma batattu. Kun ga kenan al-istiqama tana ga annabawa da siddiqai da shuhada da salihai. Wato wajibi ne ka riƙa ƙoƙarin bin rayuwa irin ta annabawa da siddiqai da shuhada da salihai. Wajibi ne ka saba ma rayuwa ta waɗanda Allah ya yi fushi da su, kuma ka saba rayuwarka ga waɗanda Allah maɗaukaki ya nufe su tabbata. Suwaye Allah ya yi fushi da su, kuma suwaye batattu? Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, banda waɗanda kai fushi da su, banda kuma batattu, ya Allah. Imam Tirmidhi ya kawo hadisi na 2953 yana musnad na Imam Ahmad, mujallal na 4 shafi na 378, Adi ibn Hatim At-Ta'i, Allah shi kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wannan ayar da kansa, ghairul maghdubi alaihim waladdallin fa innal yahuda humul maghdubu alaihim. Manzon Allah yace yahudawa sune Allah ya fushi da su, wa innan nasara bulal, nasara kuma sune batattu. Manzon Allah ya fassara waɗanda aka yi fushi da su sune yahudawa, batattu kuma sune nasara, wato kiristoci. Me yasa Allah ya siffanta yahudawa da cewa an yi fushi da su? Me yasa kirista aka kira su batattu? Wannan bayaninsa zai taho cikin tafsirinmu na bana insha Allah. Amma a yanzu abinda ke wajibi musulmi ya sani game da wannan fassara na suratul Fatiha, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa yahudawa Allah ya yi fushi da su, kiristoci batattu ne. Haka manzon Allah ya fassara suratul Fatiha da kansa, kuma duk mutumin da ke sallah yana cewa Allah ka shirye ni tafarki madaidaici, banda tafarkin yahudawa, banda tafarkin kiristoci. In dai ka tsaya sallah, addu'ar kake dan, sai dai fa in zaka cire gashan, tunda kuna mu'amala da yahudawa da kirista. In ka dauko Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ذلك يقوم يومين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي يهودا واني دي كريستا. إنك كارثاكما فكنا ربان الله كري شريك تفرق سكينا، Allah ya kare ka daga tafarkin yahudu da na nasara. Subhanallah, Allah shi samu gani. Malamai na cewa kafircin yahudawa
أصله من جهة عدم العمل asalinsa ya taso ne daga rashin aiki. Yahudawa na da ilimi, a tarihi ba a taɓa yin masu ilimin Yahudawa ba. A Ƙur'ani gurare da yawa Allah ya siffanta su da ilimi, suna da ilimi ƙwarai, amma kuma sun ki aiki, sun san gaskiya, sun ki aiki da gaskiyar, shi yasa Allah ya fushi da su. Allah yana fushi da mutumin da ya san gaskiya yake aiki da shi. To Nasarafa, su kuma adamul ilmi, suna son ibada gashi kuma babu ilimi. Kirista na son bautan Allah ƙwarai da gaske, to amma kuma addinin su cike yake da jahilci. Don haka su suna ta ƙoƙarin neman ilimi, amma kuma inda suke neman sa ba nan yake ba. Shi yasa Allah ya siffanta su da ballun batattu, suna neman abin a gabas gashi a yamma, suna neman sa arewa gashi a kudu, inda suka juya ba nan yake ba. Don haka in ka duba addinin su zaka ga cike yake da bid'a. Bid'a ita ce ka kago wani abu wanda babu shi da can. Annabin da ya zo maka da addinin bai kawo abin ba, kai yanzu ka shirya ma kanka ka shigar. Abubuwa da yawa cikin karantarwansu in ka duba duka bid'a ne. Malamai suke cewa abu biyu ke hallaka ɗan adam, ilimi rashin aiki da kuma jahilci ga aiki. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu ɓata ne. Idan Allah ya baka ilimi, baka aiki da ilimin, ka zambatacce. Idan kuma ka samu damar ibada amma ba ilimi, nan ma kuma ɓata ne. Don haka dole ne ka zama mai ilimi, mai aiki da iliminsa. Kuma ba su ba, hatta mu yanzu in ka duba duk mutumin da ya ɓata ɗayan biyu ne, ko dai ya ɗauki siffar Yahudu ko ya ɗauki siffar Nasara. Ko ya ɗauki siffar Yahudu yana da ilimi baya aiki da iliminsa, ko kuwa ya ɗauki siffar Nasara yana son addini amma babu ilimi. Sufyanu bin Uyayna yana cikin tabi'ai ya ce, inna man fasada min ulama'ina, hatta mu malamanmu mu musulmai, idan malami ya lalace, fasihi shibhun min al-yahudi, to za a same shi yana kama da Yahudu. In dai malami ya ɓata, to za ka ga tafarkinsa ya yi kama da na Yahudawa 100%. Domin Yahudawa suna da ilimi, sun ki aiki da iliminsu, don haka Allah ya fushi da su. To haka malami in ya ɓata zai ɗauki siffa ta Yahudawa. Wa man fasada min ibadina, wanda ya lalace kuma cikin masu ibadanmu mu musulmai, to zaka samu fasihi shibhun min an-nasara, yana kama da Kirista. Kana son ka bauta ma Allah ga kuma jahilci. To as-siratul mustaqim bainahuma, idan ka ce Allah ka shirye mu tafarki madaidaici, tafarki madaidaici yana tsakanin tafarkin Yahudu da kuma na Kirista. La gulu wa fihi wa la taqsir, at-taqsir min jihati al-yahud wal gulu min jihati an-nasara, Yahudawa da suka yi ilimi sai suka rage aiki. Ilimi yana sa mutum ya rage aiki, jahilci shi yake sa mutum ya ƙara aiki. In kaga mutum yana yawan ibada, to babu mamaki jahili ne. In ka duba da kyau rayuwar Annabi Muhammad, zaka ga baki ɗaya tana kan siratal mustaqim, manzon Allah bai tsanantawa bai kuma gazawa, tsakanin abu biyu ɗin nan yake, baya wuce kima. Sannan kuma manzon Allah bai gazawa. Wata rana wasu mutane uku sun zo gidan manzon Allah, ya fita, sai suna tambaya wai yaya ibadar manzon Allah take. Sai aka ce musu, ai manzon Allah in ya tashi da daddare rakawo'in kan ba sa yin goma, sai ya kwanta abinsa, yana kuma bacci. Hai, suka ce to ya za a yi mu haɗa kanmu da manzon Allah, ai kun ga shi Allah ya gafarta masa laifin gaba da na baya, shi yasa ma baya tsananta ibada. Sai ɗaya ya ce, ka ganni daga yau ban sake aure, ba zan yi aure ba saboda bautan Allah har mutuwa. Ɗayan ya ce, ni kuma duk dare kwana zan yi ina sallah, ba zan yi bacci ba, na haramta wa kaina bacci. Ɗayan kuma ya ce, ni daga yau har in mutu azumi zan dinga yi juddun kullum ba hutawa. Suna gama magana sai ga manzon Allah ya shigo. Yana zuwa aka ce, ya Rasulullah, ka ji abin da waɗannan sahabbai naka mutum uku suke faɗa, an ce cikinsu ma akwai Sayyiduna Ali. Sai manzon Allah ya ce, ku ne kuke faɗin irin wannan magana? To ni kam kun ganni, na fi ku sanin Allah, na fi ku kuma tsoronsa. Amma duk da haka ina aure, kuma ina kwanciya in yi bacci, kuma nakan yi azumi in sha. Faman ragiba an sunnati falaisa minni, duk wanda ya kyamaci ya salon rayuwana bai tare da ni. Don haka in kana son rayuwata, sai ka yi irin yanda na yi, ka yi aure, kuma da daddare ka yi bacci, ka kuma yi sallah. Kuma karkarin ga azumi kullum, in ka yi yau ka sha gobe. Wannan ita ce rayuwata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La gudu wa fiha wa la tafsir. Manzon Allah bai tsananta wa kansa ibada, sannan kuma bai gazawa. Haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take. Don haka duk mutumin da ke so ya bi siratal mustaqim, dole ya kasance tsakanin hali biyu, kada ya wuce iyaka, kuma kada ya gaza kaiwa iyaka din. Ka yi kokari ka yi ilimi, kuma in ka yi ilimin ka yi aiki. Ka haɗa ilimi da aiki, to kana kan tafarkin annabawa. In ka samu ilimi babu aiki, ka ɗauki siffa ta Yahudawa. In kana aiki babu ilimi, kana da siffa ta Kirista. As-siratul mustaqim, tafarki madaidaici shine tsakanin hali biyu din nan. To haɗari ne mutum ya ɗauki siffa irin ta Yahudu. Duk mutumin da ya ɗauki salon rayuwa ta Yahudawa, to ba shi kan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rayuwa irin ta Yahudu, duk wanda yake binta wallahi bai kan tafarki madaidaici. Don haka duk addu'an da yake yi, ihdinas siratal mustaqim, addu'ar banza ce. In kun lura, da a ce Yahudawa suna kan shari'a, da Allah bai turo Annabi Muhammad ba. Da rayuwar Kirista tana kan shari'a, da Allah bai turo Annabi Muhammad ba. Allah ya san da Yahudu, ya san da Kirista, ya turo mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka ba a haɗa taura biyu a baki, bare kuma uku. Ga taura ta manzon Allah, ga taura ta Yahudu, ga taura ta Kirista. Wannan baki ko na kura ne bai ɗauka. Sharadi ne ka saba ma rayuwarsu kafin ka tabbata kana kan tafarki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan ko yana da wuya, shi yasa aka sa maka addu'a cikin Fatiha, da'iman kai ta roƙon Allah. Wallahi sai Allah ya taimake ka za ka iya. Yana da wuya saba ma rayuwar Yahudu da na Nasara, ghairin maghdubi alaihim waladdallin. Haka Allah ya faɗa. Me yasa ya faɗa? Ya faɗa don ka sani ne, muddin kana son ka bi tafarki madaidaici, dole ka bar tafarkin Yahudu, kuma dole ka bar tafarkin Kirista. Idan baka bar tafarkin su ba, an yi banza, aikin banza ake. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nan gurin ma kana iya tambayar kanka, idan kaga kana sallah, kana karanta Fatiha, kana wannan addu'a, Allah ka shirye ni tafarki madaidaici, banda tafarkin Yahudu, banda na Kirista. Amma da ka zauna kana su, sai kaga rayuwarka irin ta Yahudu ce, rayuwarka irin ta Kirista ce, sai ka bawa kanka amsa, an yi addu'ar ka an karba? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Har in an karbi addu'anka, to dole za a samu rayuwarka ba ta kama da ta Yahudu, kuma ba ta kama da ta Kirista. Wallahi wannan wani aiki ne ja. a saba ma rayuwar Yahudawa da na Kirista aiki ne ja, musamman ga musulman zamanin yanzu. Mu dauka ma zamanin manzon Allah, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsawatarwa ga sahabbansa duk yanda za a yi su saba ma rayuwar Yahudu da na Kirista. Manzon Allah ya yi tsawatarwa ga sahabbansa, wallahi har ma nana Aisha tana cewa idan manzon Allah ya shigo gida sai ya ga wani abu ya giciya kansa kaman cross, manzon Allah bai fita sai ya warware, saboda tsabar kyamatar addinin Kiristaniti. Ta ya shigo gida ya ga wani abu ya yi kama da cross, manzon Allah sai ya warware shi. Jina na Aisha, ka duba Sahihul Bukhari, ikawa hadisin ya tsawatar ma sahabbai hadisai masu yawa tilas su saba ma rayuwar Yahudu da na Kirista, wallahi in ba haka ba ba su kan tafarki madaidaici. Domin abin a bayyane yake, ba sai an gaya ma ba, ihdinas siratal mustaqim, kai kake roƙon Allah, Allah kuma ya gaya maka siratal mustaqim shine siratal ladina an'amta alaihim gairil maghdubi alaihim waladdallin. Annabi ko ya gaya mana Kirista da Yahudu ake nufi, a Fatiha an gaya maka dole ka saba rayuwar Yahudu da na Kirista. Magana tana da ɗimbin yawa. Ku duba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shekaru 700 yanzu abinda ya rage 5 kacal rabuwarsa da duniya, shekara 695, shekaru 695 da mutuwa, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Amma sai ya yi littafi kato, yayi ma littafin suna Iqtida'us Siratil Mustaqim, yaya za a bi siratul mustaqim tukunna. Ba Allah ya ce mu rika roƙonsa ya shirye mu tafarki madaidaici ba, to yaya tafarki madaidaici din yake? Sai ya ce mun dai sani tafarkin nan ya saba ma tafarkin ƴan wuta jumlatan gaba ɗaya, kawai a bar ma maganar Yahudu Kirista Majusu wane ne, duk ƴan wuta siratul mustaqim ya saba musu. Shi yasa Allah ya ce gairul maghdubi alaihim waladdallin, in ka dauki ballun batattu ai akwai Kirista ciki, akwai masu bautan gunki, akwai matsafa. To duk dai waɗannan gaba ɗaya ka tarkata su ka jingina su ga ashabul jahimi. Shi yasa ya ce to sunan littafin nan Iqtiba'us Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, yaya za mu yi mu bi tafarki madaidaici wanda tafarkin nan ya saba tafarkin ƴan wuta. Littafin ya yi shi 2 volumes, mujalladi guda 2 maka maka, a ciki kawai yana jera maka ne yanda rayuwar musulmi take, wanda yake kan siratul mustaqim. Ga kuma tafarki na al-maghdubi alaihim wa dallin, ya kawo su. Sai ya ce a takaice duk musulmi wajibi ne ya san abu uku, duk musulmi wajibi ne ya san abu uku matukar yana karanta Fatiha. Ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirye mu tafarki madaidaici, haka ne. Akan tafarki madaidaici din nan akwai abubuwa uku da suke wajibai dole kowane musulmi ya san su. Abu na farko, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsawatarwa kada mu bi rayuwar Yahudu, kada mu yi koyi da rayuwar Yahudu, kada mu yi koyi da rayuwar Kirista, kada mu yi koyi da rayuwar duk wani arni. Manzon Allah ya yi tsawatarwa akan haka, wajibi ne duk musulmi ya sani, wanda bai sani ba ya yi laifi, inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Dole ka sani manzon Allah ya yi tsawatarwa kada mu yi koyi da rayuwar Yahudu da na Nasara. Sai ya kawo hadisai masu yawa, abubuwan da manzon Allah ya dinga jerawa akan tafarki irin ta Yahudu da na Nasara. Misali na tsawatarwan manzon Allah game da rayuwa irin ta su. To sai ya ce abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya sai da ya gaya mana cewa duk tsawatarwan da nayi muku kada ku bi rayuwar yahudu da ta nasara latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in duk tsawatarwan da nayi muku wallahi nan gaba yadda ya taho wata riwaya la taquma sa'atu tashin kiyama ba zai tsaya ba ka duba littafin sahihul bukhari kitabul i'tisam hadisi na 7319 hadisin abu huraira ga kuma wancan hadisi wanda yake muttafaqun alaihi bukhari da muslim duk su ruwaito manzon Allah yace la taquma sa'atu kiyama ba za ta tsaya ba hatta ta'khudha ummati ma akhadha alqurun wallahi sai al'umar musulmai an waye gari sun riki hanyar al'umomi da suka gabace su dinnan Allah ya hana ku ku yi koyi da rayuwar yahudu da ta nasara manzon Allah yace duniyan nan ba za ta kare ba sai musulmai sun koma koyi da rayuwar yahudu da ta nasara shibran bi shibrin tani da tani wa zira'an bi zira'in zira'i da zira'i wato idan ba yahudi ya saba ma Allah daidai tani to musulmai sai ya kai haka idan ba yahudi ya saba ma Allah daidai zira'i manzon Allah ya ce musulmai sai ya kai haka kafin duniyar nan ta kare yanda ba yahudi ya saba ma Allah yanda kirista ya bar Allah sai an waye gari musulmai sun bar Allah daidai wa daidai cib da cib manzon Allah ya ce hawwal qabzata bil qabza daidai wa daidai ka fada da ka fada in ji manzon Allah qalu mun sahabbai suka ce ya rasulullah kace sanana man kana qablakum musulmai da su bi tafarkin waɗanda suka gabace su za su ringa koyi da rayuwa ta al'umomin farko kana nufin al-yahudu wan nasara kirista da yahudu sai manzon Allah ya ce wa minan nasu wa manin nasu illa ulaika to in ba waɗannan ba su waye mutane su nake nufi Bukhari da Muslim da Tijo ba kuma gaban ƙaryatawa kafin duniya ta tashi manzon Allah ya ce duk tsawatarwansa kada a bi rayuwar yahudu da nasara wallahi sai musulmai an samu waɗanda za su riƙa bin rayuwarsu daidai wa daidai wannan shine abu na biyu inji Ibn Taymiyyah yace wajibi ne duk musulmi ya sani na farko wajibi ne ka sani manzon Allah kafin ya mutu yayi tsawatarwa kada a bi rayuwar yahudu da ta nasara kuma sahabbai sun kiyaye sahabban manzon Allah karkaf har suka bar duniya babu wanda yayi koyi da rayuwar yahudu da ta nasara babu saboda tsawatarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga rayuwar sahabbai ta gyaru sai ya ce musu to ina gaya muku duniyan nan ba za ta tashi ba sai an samu musulmai daga al'umma ta sun koma suna koyi da rayuwar waɗancan kar ku manta Allah fa ya turo annabi Muhammad ne saboda waɗancan mutane sun bar addini ta yi hukum manta da addinin yahudu yana da kyau wajen Allah da addinin nasara na da kyau wajen Allah da ba a turo manzon Allah ba me yasa aka turo mana annabi Muhammad saboda addinin yahudawa ya lalace addinin kirista ya lalace sai aka ce to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini ya gyara abin da suka bata manzon Allah ya ce duniyar ba ta tashi sai musulman masu lalace la hawla wala quwwata illa billah abu na uku inji Ibn Taymiyyah in ka duba littafin Muslim Sahih Muslim Abu Daud Sunan na Imam Tirmizi da Sunan na Ibn Majah Musnad na Imam Ahmad Ibn Taymiyyah yace abu na uku dake zama wajibi musulmi ya sani shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tazalu ta'ifatun min ummati قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها yanda na gaya muku za a samu al'umma ta sun koma koyi da rayuwar yahudu da ta nasara manzon Allah ya ce to ina kuma gaya muku har duniya ta tashi ba za a rasa waɗanda za su rike karantarwa na ba, ko da an bar su wannan bai sa su bari. Kenan duk yanda al'amari zai lalace, manzon Allah ya ce ba a rasa wanda zai tsaya a kan siratal mustaqim, komai lalacewa. La yadurruha man khalafaha, wanda ya bar su bai cutar da su. Suna nan a kan siratal mustaqim, tafarki madaidaici, ka bi su ko ka ki su, ka so su ko ka bar su, bai hana su bi wannan hanyar har tashin kiyama, inji manzon Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahiratun 'alal haqq hatta taquma as-sa'a, hatta shin kiyama ba a rasa wata jama'a daga cikin al'ummata waɗanda za su rike wannan tafarki madaidaici din har zuwa tashin kiyama, don an bar su wannan bai hana su bar wannan tafarki na Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka hadisin manzon Allah yake tabbatar mana, inna Allaha la yajma'u hadhihi al-umma ala dalala, al'ummar manzon Allah ba za su taru su lalace ba har tashin kiyama, sai dai kai ka lalace, akwai shiryayye har abada. Dan kana son rayuwar Yahudu da ta Nasara, a ba kowa ne zai zama haka ba. Wani na nan ya kyamaci wannan tafarkin na Yahudu da na Nasara, kuma muddin kana son Allah ya shirye ka tafarki madaidaici, dole sai ka saba ma rayuwar Yahudu da kuma rayuwar Nasara. Kar ku manta fa ayoyin Qur'ani, mu ma jingina hadisin Annabi Muhammad. Ayoyin Qur'ani da in ka tara wallahi suna da yawa. Allah yake jan hankalinmu, waɗannan mutane mu kiyaye rayuwarsu, Kirista, Yahudu, kuma da hankali da su. Da koma da suratul Ma'ida, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara,
ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
سورة المائدة آية 51 القرآن جدنك. الله يجي يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسكي إيمان لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, kada ku riki Yahudu da Kirista masoya. Babuhum awliya'u ba'd, sashin su masu son sashi ne, su ya su suna son juna, amma inda ku ne ba kauna. La tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, duk iya fasaranka sai ka bashi a haka. Ai Nasara a ringa dan rufa-rufa, ina Kirista. La tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, Qur'ani, sai dai zaka bar musulunci. Amma musuluncin haka ya faɗa, kuma dole hakan zaka bar shi. Kada ku riki Yahudu da Kirista masoya. Wanda ya fito ya fassara wannan sai a ce masa ya zama dan ta'adda, saboda yana so ya kawo adawa tsakanin wadawa Kirista da musulmi. Wanda ya fassara kenan, me suke nufi? Mu bar ayan cikin suratul Ma'ida aya ta 51 mu kyale mu rufe, in ka zo ka razo ka tsallaka wuf ka wuce, dan kana tsoron me? Kana kira ka dan ta'adda. Allah ya faɗa, ko dai ka bi Qur'aninsa ko ka bar Qur'aninsa shikenan. Amma in za ka bi Qur'aninsa abinda ya faɗa kenan, ya ayyuhal ladina amanu, in fa kun yi imani, don haka Allah ya kawo kalmar amanu, sai mai imani. La tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, kada ku riki Yahudu da Kirista masoya. Ba'duhum awliya'u ba'd, sashin su masoya sashi ne, kuma muna gani suna son juna. Ka sha gani, ka sha ji, in ma baka taba gani ba, kana da radio a gidanka kana ji, ba wanda ya daure ma Yahudu kinji irin Amurka. Amurka ba Kirista bane. Allah ya ce ba'duhum awliya'u ba'd, sashin su masoya sashi ne. Sai Allah ya ce wa man yatawallahum minkum, to bari ku ci, wanda ya jibince su daga cikin ku ya rike su masoyansa, fa innahu minhum, to sun zama daya. Nace muku ba a hada taura uku a baki, taura uku ba su haduwa. Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin, lalle Allah bai shiryar da mutane azzalumai. Babu yanda za a yi ka hada siratul mustaqim da siratul maghdubi alaihim da siratul dalil, ba zai yiwu ba. Ihdina siratul mustaqim, kace ghayr, kaje ka tambayi malamai menene ghayr, banda rayuwar yahudu banda ta kirista, ma'anar kenan, ko na yi zafi? Ma'anar kenan babu wani jayin ja. Allah ya faɗa cikin Qur'ani, ko da manzon Allah bai fito ya gaya mana ba, maganar haka take. Domin ga ayar Qur'ani ta faɗa, in ma baka yarda da hadisin Bukhari ba, baka yarda da hadisin Muslim ba, At-Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah, Musnad na Imam Ahmad, Muwatta littafin Sunna, to ga ayar awliya ba'dhum awliya ba'dhum, kuma duk abin da Allah ya gaya mana muna ganin haka ne. Yana ta tafiya sai dai ba mai taimakon Yahudu duniyar nan a yau kuma Kirista ba sun haɗe, kuma Allah ya gaya mana tuni kansu ɗaya ne. Ba'dhum awliya ba'd, Allah mun gode ma da kai mu musulmai. Duk abin da Allah ya faɗa ya ka samu gaskiya ne. To wallahi wanda ya bi su shi ake cewa munafiki, wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama,
wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adhabun muqim.
Allah madaukaki ya ce, wa adallahu almunafiqina wal munafiqati, munafikai maza da mata Allah ya musu alkawari, wal kufara da makafirai duka, nara jahannama ya musu alkawarin za su shiga wutar jahannama, khalidina fiha, kuma suna dawwama cikinta. Hiya hasbuhum, ita ce daidai da su, don duk wanda ya saba ma Allah makomansa wuta babu cuta, la darara wala dirara, sun saba ma Allah sai Allah ya sa su a wuta babu laifi. To wala anahumullahu, kuma Allah ya tsine musu, wala hum azabun muqim, suna da azaba kuma mai dawwama. Allah ka tsare mu. Me yasa Allah ya hada munafikai da su? Yace kallazina min qablikum kanu ashadda minkum,
kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
Allah madaukaki ya ce, kallazina min qablikum, abin da ya kamar dai magabata ne, duniyar haka ta fara, yanda farko take haka karshe ke karewa. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, babu canji, yanda arnan farko suka yi ma Allah haka annan karshe za su yi. Ba abin da kafirin yanzu zai yi ya cutar da Allah wanda kafirin farko bai yi ba, babu. Inji Allah, kallazina min qablikum, kamar na da ne, kanu ashadda minkum quwwatan, sun fi kuma na yanzu karfi, arnanta sun fi ku karfi, wa aksara amwalan, sun fi ku yawan dukiya, wa auladan, sun fi ku yawan jama'a. Kuma wallahi har yau haka ne, duk ilimin Bature in ya tafi Al-Kahira ya je ya dubi ginin Fir'auna, wallahi sai ya saduda, sai ya gane har yanzu akwai wani haddi da iliminsa bai kai ba. Domin har zuwa yau Bature bai yi na'uran da zai yi gida irin na Fir'auna ba, har zuwa yau Bature bai yi ba. Ka duba blok ya kai girman masallacin nan, kuma gini, idan ginin nan yana kilo 20 zaka hange shi. To su abin da ya dame su zamanin Fir'auna, can fa zamanin Annabi Musa kenan. Wai wani irin na'ura aka yi ne da har yake daukan blok din nan ya kai tsawon wancan ginin ya dora. Har yau tunanin Bature wallahi a gigice ki. Allah ya ce kanu ashadda minkum quwwatan nada sun fi ku karfi wa aktsara amwalan wa auladan nada sun fi ku yawan dukiya da yawan yaya domin abu uku din nan arna suke gadara da shi da karfi da dukiya da jama'a yanzu fili free fallo suke hitowa da karfi suke barazana wa musulmi da karfi za mu kai hari Iraki ko da ke lalata makaman ki na nukiliya suna da karfin yaki suna da jama'a suna da dukiya suna amfani da dukiyar su kun shaji kafin su yi amfani da Pakistan su kai hari ma Afghanistan sai da suka ba mu kasar Pakistan kudi kowa ya sani yanzu ma suna tallata ma Turkiya za su taimaka mata da kudi saboda ta ba su dama su yi amfani da kasarta su kai ma Iraki hari suna amfani da karfi suna amfani da dukiya yanzu duk gashi Allah na gaya mana abin yana Qur'ani kallazina min qablikum ba yanzu aka fara ba inji Allah arnan da sun yi sun fi ku to abin da za ku yi na da sun yi fiye da haka kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim sai suna jin dadin halinsu suna ganin ba wanda ya fi su duniya za su yi abin da suka ga dama Allah ya ce to kuma na yanzu fastamta'tum bi khalaqikum kuna ta jin dadin miyagun halayyanku kamar tamta allazina min qablikum bi khalaqihim yanda na da suka yi kuma na yanzu haka kuke yi wa khubtum kallazi khabu kuna shishigi kamar yadda suke shishigi Allah ya ce to ko da cikin musulmi ne aka samu mai yin haka ulaika habitat a'maluhum waɗannan baki ɗaya Allah ya ɓata ayyukansu fi dunya wal akhira nan duniya da lahira wa ulaika humul khasiruna kuma waɗannan su ne masu hasara duk aikin da kai a bace yake Allah shi samu gani ka duba sahihul jami'i hadisi na 6689 hadisin Anas da Abdullah bin Mas'ud manzon Allah ya ce al mar'u ma'a man ahabba ana tafiya wani balaraban kauye ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shi ko yana da tsananin kaunar manzon Allah daga can ya daga murya maimakon ya taho gurin manzon Allah daga can ya kwala wa annabi kira ya Muhammad ana zai ce masa kai manzon Allah kake kira ba a daga murya kai ce ba zan bari ba na ruwanka ka san mutumin kauye to annabi ya san halinsu shi ma sai ya amsa maka yadda ya kira shi na'am daga can din yayi wa annabi tambaya bai zo kusa ba al mar'u yuhibbu al qawma wa lamma yanhak kace ya rasul mutun ne yana son mutane amma yayi aikin sa ya kai nasu abin ya gagara to wai a lahira yaya makoman su za su hadu wuri guda kuwa sai manzon Allah ya ce masa al mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so a kiyama in dai kana son mutane ko da aikin ka bai kai nasu ba makomar ku guda in ji manzon Allah shine Anas ya ce a ranar tun da rana ta fito har ta fadi babu kalmar da ta faranta mana rai fiye da tambayan wannan balaraban kauye domin duk sahabbai sun sani babu wanda aikinsa ya kai irin na annabi Muhammad sunyi su yi irin na manzon Allah ba su iya ba ce to amma tunda annabi ya ce al mar'u ma'a man ahabba shikenan komai gazawar aikin mu a kiyama za mu tashi ga mu ga gidan manzon Allah to komai gazawar kafircinka in dai kana son yahudu da kirista za ku tashi gidanku guda kuma ka duba sahihul jami'i hadisi na 6149 da irwa'ul galil hadisi na 1369 huzaifatul yamani da abdullahi dan umar suka ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum manzon Allah ya ce duk wanda ya dauki siffar wasu mutane to yana tare da su wannan yasa dole ne mu gane kafin mu tabbata akan wannan tafarki madaidaici, dole sai mun saba rayuwar Yahudu da ta Nasara. Kila sai mun saba, mutakar ba mu saba rayuwarsu ba, wallahi babu yanda za a yi mu tabbata akan siratal mustaqim. Don wahalarsa yasa Allah tabaraka wa ta'ala yasa maka a cikin Fatiha kai ta roƙonsa, yana da wuya. Shi yasa aka sa maka cikin Fatiha sallar farilla kayi, kuma kowace raka'a kayi ta yi, yana da wuya, saboda su ne manyan kafiran duniya, su ne kan gaba yanzu a duniya, kuma an ce ka saba ma rayuwarsu, wannan abu zai yi wuya, sai mai tsananin imani. Don haka aka sa ma abin cikin Fatiha kai ta addu'a. Wa'azin da duk muke yanzu ne yaji sai ce yan ta'adda ne, wallahi mala, saboda tsatsa na zuciyarsa. In ka baje mar Fatiha ka ce to mu aje wancan tafsirin, fasara mana kai masani, bayyawa me zai fassara ghairil maghdubi alaihim, me zai fassara abballun, da me zai fassara su. In ka yarda Qur'anin nan ta manzon Allah ce, Qur'anin manzon Allah ne shi ya kawo, shi ya kamata ya fassara, to ga fassarar da manzon Allah yayi. Manzon Allah ya ce Yahudu da Kirista, wallahi da shike Turawa suna da basira, suka lura da karantarwan, sai suka ga duk abin da waɗannan ƴan alƙa'ida suke yi yana cikin Qur'ani, yana cikin hadisan manzon Allah. Sun bar gemu gashi cikin hadisi, a'a, irin tafiyarsu, irin mu'amalarsu, faɗan da suke yi duk yana cikin Qur'ani da hadisi. Suka ce kai, abin da ya kamata kar mu ce muna faɗa da ta'addanci, mu ce muna faɗa da fundamentalism, muna faɗa da extremist, waɗanda suke riƙon menene, sai baba ta gani. Duk wanda ya riƙe musulunci sai baba ta gani, to da shi muke faɗa. Domin in za ka riƙe musulunci yanda manzon Allah ya riƙe, yanda sahabbai suka riƙe, dole kai barranta da Yahudu da Kirista, dole ka barranta da su. Sai dai in za ka bi shi sama-sama a lallaba auren zamani, ko wani ya ce wai auren dama aka lallabawan ake. Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara,
walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
الله يجي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. كما كاغي كريستا دي يهود إن يا كي محمد دا النبي ما يكي مغانا بازاس تبا يرداد كيف حتى تتبع ملتهم سيكاد الدين سو. Kuma yana da kyau ku gane, idan aka ce milla ba addini ɗaya ake nufi ba, salon rayuwa, milla. Ba za su taɓa yarda da kai ba sai ka bi salon rayuwarsu, kuma ko ka bin ma ba su yarda da kai sai ka yi ridda. Qul inna hudallahi huwal huda, Allah ya ce ka ce musu to shiriyar Allah ita ce shiriya. Kun ga Allah ya ce mana wala inittaba'ta ahwa'ahum, to inda za ka bi son zuciyarsu. بعد الذي جاءك من العلم, bayan abin da yazo maka na ilimi, bayan ilimin da ke cikin Qur'ani da kuma Sunna, sai ka bar wannan ilimi ka koma bin ilimin Yahudu da Nasara, malaka minallahi min waliyin wala nasirin, baka da wani majibinci wajen Allah, baka da mai taimako a wajen Allah. Wannan suratul Baqara aya ta 120. Yahudu da Kirista ba su taba yarda da kai sai ka bi addininsu, ba da su taba yarda ba. Duk kewaye-kewayen da suke, ba su da ƙasa guda na musulmi da suka yarda da ita. In sun yarda da ita yau, gobe za ka ji sun kushe mata. Duk yanda Saudiya ta kai garin rashi da bin su da lalama, sai da aka hito fili aka nuna ai duk ƴan alƙa'ida ma ƴan Saudiya ne. Wallahi ba dan hukumar tana kau da ido ba, jaridun Amurka sun yi ƙoƙarin su ga tuntuni an yi faɗa tsakanin Amurka da Saudiya. Don su a ganinsu alƙa'ida baki ɗaya ma tushen ta Saudiya ne. Duk yarda da ke tsakanin Larabawan Saudiya da Amurka wannan, wallahi ba su yarda da su ba. Babu yanda za a yi Kirista ya yarda da kai da tijo, duk yanda ka kai ga son shi. قل إن هدى الله هو الهدى كما إن كبسان زوجي يسا تكابر مسلنشي دو هكا إن ذاك بي سراط المستقيم دول سيكابر تفركين يهود دانا كيرستا بذي تبا يوا كهذا بيودن نمبا بذي يوا كدوبو تا آية دا الله مدوك كيكي چمنا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
الله يقول ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة أبو أكدن أن دم منبام بنو إسرائيل منباسوا للتافي منباسوا النبشي سنكون منباسوا حكمشي ورزقناهم من الطيبات من أرز تاسو دا أبو بواما سدادي وفضلناهم على العالمين مكفيفي تاسو أكن دنيا وآتيناهم بينات من الأمر من باس حجة أكن كومي كومي أكوي حجة أكي دمكا يهودنا دا إلمي كرسانا دا إلمي دسنا دا إلمي فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بس سابا بسيد إلمي يزوم سسابو دا حسدا بكاني إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة للا أبنججن كزي هكونشي سكانو سرانة تاشن كياما فيما كانوا فيه يختلفون تكين أبن سكي ساباوا حسداتي دائما حسداتي سا كيرستا دا يهودو سكير دا دا كارنتر ومسلنشي كو كسنة أقول واني فاستو ينا يوان زمادة مسلمي رانا سينرو كيشي نكيراشي نكي مردون الله ينا سو أمك وستنبوي أماني دا كيني باوان دي سيني kici ya yarda muka zauna a gefe nace masa tsakaninka da Allah a cikin Bible akwai inda aka ce mace ta yi tafiya tsirara yace babu tsakaninka da Allah a cikin Bible ba ce in mace ta yi zina a jefe ta ba yace akwai tsakaninka da Allah a cikin Bible ba haramta liwadi ba da caci da sauransu ne ta kirgawa yace duk gaskiya ne akwai sai yace to ni ina son ka gaya mun me yasa wai ba ku san shari'ar musulunci abin da yasa ba mu son shari'ar musulunci domin da zaran an fara wannan zai janye hankalin mutane su koma musulmai su bar addinin kiristanci don haka yasa muka ce duk a taru aki kuma gaskiya ya faɗa yana nan ciki shin a Bible ba a ce mata su sa hijabi ba a Bible ne aka ce mata su tafi tsirara yanzu fitsarar da za a yi a wannan kasan wannan wata na wannan gasar kyau akwai shi a Bible to me yasa suka ki fita su faɗi gaskiya Allah ya ce bagiyan bainahum saboda hasada musulmi ya fito ya faɗa su ma sun faɗa an zama daya to ba za su faɗa ba sai su ki duk abinda musulmi ya faɗa ya ce mu ba mu yadda ba saboda dai a ci gaba da adawa Allah ya ce wa annabi Muhammad summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr
summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين
الله مدوك كيتي ثم جعلناك على شريعة من الأمر توكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم yanzu sai muka dora ka akan wata shari'a na al'amari na addini yanzu mun baka shari'ar musulunci fattabiha sai ka bi wannan shari'a inji Allah tabaraka wa ta'ala wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kada ka bi son zuciyar wadanda ba su da ilimi kar ka bi son zuciyar yahudu da ta nasara kar ka bi son zuciyar arna innahum la yughnu anka min Allah shay'a in kabar Allah ba za su iya wadatar da kai komai game da Allah ba in Allah ya tashi kama ka da azaba a kiyama babu mai cetonka ba wanda zai tsare ka duk shugabannin mu dinnan da ke kokarin su ga ba ai shari'ar musuluncin nan ba za su mutu ko ba za su mutu ba kuma za su gamu da Allah mu mutuwar da za su yi ma murus ne, in ji wani, kuma za su hadu da Allah. A wurin da za su hadu da Allah din nan, a lokacin babu ɗa, babu uba, ba mata, ba aboki, ba arnin da kake so, daga kai sai Allah. Laisa bainaka wa bainahu turjama, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsakaninka da Allah babu kotatinta, kotatinta babu, daga kai sai Allah. Kuma zai tambaye ka, ka rike shugabanci, na rike, ka kuma yi fada da addini na, me zaka ce? Allah ya ce wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd, az-zalimai sashin su masoya sashi ne. Wato in kaga mutum bai son Allah, to azalimi ne. Kuma zaka ga bakinsu ya hade. Abin yana da ban mamaki, yanda Yahudu ke kin musulunci, haka Kirista ke kin musulunci, haka mutanen India suke kin musulunci, haka mutanen Philippines suke kin. In kana sauraron labarai, sai ka ji duniyar nan duk inda ake fada da wa ake, na musulmi. Wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd, azzalimai dukkan su sashi masoya sashi. An haɗe kai babu abokin gaba yanzu a duniya banda musulmi. Allah ya ce wallahu waliyul muttaqina, shi mai tsoron Allah ba shi da wani mai son shi sai Allah shi kadai. Allah kadai ke son shi. To kar mu manta, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu,
wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira.
Allah madaukaki yace wa man yushaqiqir rasul, duk wanda ya saba karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya bar karantarwar annabi Muhammad. Ba a yi magana cewa cikin karantarwar manzon Allah akwai wanda ya kamata a rike da wanda ya kamata a bari ba, babu. Manzon Allah ana karban sa ne gaba daya. In za a kira wanda ya rungumi sunnar manzon Allah gaba ɗaya fundamentalist, dole ka zama fundamentalist kafin ka zama shiryayye. Shi manzon Allah rayuwarsa baki ɗaya abin koyi ce ga musulmi. Shi yasa Allah ya dunkula rayuwar gaba ɗaya, ce wa man yushaqiqir rasula, wanda ya saba wa manzon Allah, wanda ya saba ma rayuwar manzon Allah baki ɗaya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, bayan shiriya ta bayyana gare shi. Shiriya ta bayyana gare ka, zina haram ne, shaye-shaye haram ne, liwaɗi haram ne, bin dokoki waɗanda ba na Allah ba haram ne. Sai muka ce ba za mu yi aiki da su ba, don ba su dace da zamanin nan ba. Eh, za mu yi sallah, wannan ya dace da zamanin nan, saboda muna tare da Anna, kuma suna da coci, mu muna da masallaci. Babu lahi, kowa ya nashi, lakum dinukum waliya din, wannan za mu yi. Zakka za mu cire, dama ba arne za mu bawa ba. Azumi kam za mu yi tun da watan Ramadan ne, ko ba ce kuma arne dole yi ba. Amma abin da ya kawo shari'a a kafa kotu, tun da muna ta arna, shi ta wannan zamanin sa ya wuce mu aji. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi sabila ghayra sabilil mu'minina, yabi hanya wadda ba ta masu imani ba. Wace hanya ce wadda ba ta masu imani ba? Ita ce hanyar Yahudu da ta Nasara. Nuwallihi ma tawalla, Allah ya ce za mu tara masa duk abin da ya tattara na zunubi, za mu jibinta masa. Wa nuslihi jahannama, mu jefa shi jahannama, da sallansa, da azuminsa, da zakkansa, duk abin da yayin nan za a tarkata yi da su, kuma a jefa jahannama. Wa sa'at masira, makomarsa ta yi muni. Wallahi mu kiyaye saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musulmi yana karɓar rayuwar manzon Allah ne gaba ɗaya, baya ware wani sashi ya bar wani sashi. Matukar za a gaya muku gaskiya. Sai dai in kuna so a rika lallabawa, a ce to ku dan kiyaye ku, kaga yanzu misali a Turkiya, ba kasan da ta lalace irin Turkiya. Turkiya in ka bi tarihinta, wallahi idan imani ya shiga maka sai ka yi kuka. A yanzu haka ba a ba wa mutum izini ya je aikin haji sai ya kai shekara 70. a barka ka je kai aikin haji sai ka kai shekara 70 a duniya, wai ana tsoron idan an barka ka tafi da wuri mai yiwuwa ka je ka hadu da fundamentalist, mai yiwuwa ka je ka san wasu sunnonin manzon Allah in ka dawo ka san ka tada hankali. To bari a bari sai ka kai tsoho shekara 70 nawa ya rage da maka mutu? Mazu shekara 70 ku yi hakuri. Sai ka kai shekara 70 sannan zaka tafi. Sai ka kai shekara, akwai wani muna aikin hajin bare ke tambaya na, wai me yasa Turkawan nan dukkan su tsofi ne? Nace ashe baka sani ba. Na tafi na sayo littafi da kaina, nace bude ka karanta ka gani. Tarihi gashi na rubuce. Ta'adin da suka yi wa musulunci yana da yawa. Akan mace ta daura dan kwali a jami'a, wallahi akan wannan sai da aka dau shekaru ana rigima a kotu. An sa doka ba daidai bane a yi abubuwa. Yanzu kwanaki suka gama zaben su, wanda duk yake da TV ya gani irin muhawarar da aka yi ta, yanzu kokari suke wai su sai sun shiga kungiyar hadewar menene kasan Turai da yake tana kan iyaka ne tsakanin Larabawa da Turawa. Ita Aminu take so ta fi son ta karkata ta shiga kasashen Turawa, ba ta son kasancewanta a cikin kungiyar kasashen Larabawa din nan. Ku duba mala, kasa ce ta musulmi, kusan kashi 90 cikin 100 musulmai ne, amma ba su kaunan su zama suna tare da kungiyar Larabawa, gwamma a basu su shiga kungiya ta kasashen Turai. To abinda ake faɗa kenan, yanzu shugaban kasar Canada da ya zo kasar nan cewa yayi wai ba daidai bane hukumar Najeriya ta bari a yi aiki da shari'ar musulunci, domin hukumar Najeriya ta sa hannu a cikin kundi da aka yi na alkawari na menene yancin dan adam na duniya. Saboda haka a cikin wannan kundi an yi ka'ida ba a kashe mutum komai laifin da ya yi. Don haka ba a yarda ba bare kuma dan mutum ya yi zina a je a kashe shi, wannan ya saba wancan alkawarin. Don haka dole ne a hana shari'ar musulunci kasan nan. Kuma musulman muna ji, mun dau ƙuri'ar mu, mun zabe ku, kun tafi kun yi gum. Me yasa? Saboda ɗayan biyu ko dai suna tsoron su ko kuma a'a suna kaunar su, ko dai suna tsoron su ko suna kaunar su, wanda kowane ɗaya kuma shirka ne. In ka so mutum ka saba ma Allah ka zama mushriki, in ka ji tsoron mutum ka ki tsoron Allah nan ma kuma ka zama mushriki. Don haka abu biyu din nan ba su haduwa zuciyar musulmi, da son Allah da son mutum, ko kuma tsoron Allah da tsoron mutum, ba za su hadu ba. Dole a samu ɗaya ya fi ɗaya. In dai kana son Allah kana son mutum, to za a samu ko dai son Allah ya fi yawa a zuciyarka ko kuma son mutum ya fi yawa a zuciyarka. Haka kuma in kana tsoron Allah kana tsoron mutum, dole a samu ɗaya ya fi ɗaya, ko dai tsoron Allah shi ya fi yawa ko kuma tsoron mutum shi ya fi yawa cikin zuciyarka. Allah shi samu gani. To mu duba, ko man yushafiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Matukar ka bi tafarkin wasu wanda ba musulmi ba, to zamu jibinta ma duk abin da ka tara na laifi. Wa nuslihi jahannam, mu jefa shi wutar jahannama. Wa sa'ad masira, makoma ta yi muni, Allah ka tsare mu. A ce mutum ya gama rayuwarsa yana musulmi, ya mutu kuma ya shiga wuta, wannan ba karamar hasara ba ce. Wajibi ne mu shiga siyasan nan, wallahi jama'ar musulmi. Ni yanzu ma ya kamata in yi tunani wani faci zan shiga, PDP ne ko PDP ko ANPP ko kuma SYZ? Dole mu shiga siyasan nan billahi lazim. Ina gaya muku gaskiya, muna buƙatar irin mutanen da ke zuwa halartar tafsirin nan, muna buƙatar irin su su zan cikin gwamnati. Su ne za su tsare wa Allah mutuncin addininsa. Wanda zai iya tashi ya bar gidansa ya bar karuwai da 'ya'yan banza ya zo wurin tafsirin nan a yi awa ɗaya da rabi da shi, wallahi yana da alamar imani. Irinsa muke so ku tsayar mana don girman Allah, ku tsaida mana irinsu saboda su kare wa musuluncin nan mutuncinsa. Kuna ganin abin da ke faruwa? Mun ɗauki ƙuri'unmu mun zabe su, ga abin da suka zo yi a ƙasar nan. An ɗebi kuɗinmu, an gayyato kafirai, an gayyato arna, an gayyato fitsararru, sun taho karuwai ƙasar nan da dukiyarmu kuma a ƙasanmu, kuma a idonmu kuma za a yi, za a coverin wannan fitsarar da za a yi a network live. Kana kallo, babu mamaki baka san yaya beauty contest yake ba. Mace ta yi tsirara a ga irin tafiyanta tukuna na ɗaya, yaya tafiyanta wannan tafi wannan iya tafiya, to mutaci. Sannan kuma ta wajen kyau tafi wancan, to nan mataci. Ta wajen ƙaurinta tafi wancan, ta wajen duwawunta tafi wancan, ta wajen fuskanta. Sannan a zo ta wajen iliminta, wace jami'a ta yi tafi wancan, sai a tarkata abin a ce gawa da tafi. Wannan shine za a kawo mana Najeriya, kuma arna da muka zaba da hannayenmu. Ina kuke jama'ar musulmi, wallahi dole ne mu shiga, don ko sai mun shiga za mu yi gyara. Kana waje baka iya gyarawa, ba gashi ba muna nan sai hudu ba. Me kake gani da ni ne shugaban kasan? Eh? Wallahi malam Balalau, malam Ali Mamman, Imam Salihu, ga malam Muhtari, malamanmu na sunna, shugabanninmu na addini, masu kaunan sunna, dole mu fito mu yi kundun bala mu shiga siyasa na ayi wadda za a yi. Wallahi in mun shiga baɗin, in an zo tafsiri ba ku jin ana gugar zana, ba wanda za a taba. Wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duk wanda na sa a ciki ka karanta.
Jama'a rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Jama'a, don Allah a saurara, akwai sanarwa da ake so a sanar. Don Allah jama'a a saurara, akwai sanarwa. Jama'a, don Allah a saurara. Tafsir. In Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu, za a fara gabatar biyar zuwa karfe 6 na yamma. Ranar Asabar kuma akan sanya karfe 1 zuwa karfe 2 na rana. Sannan sauran ranaku akan sa wannan program din daga karfe 4 zuwa karfe 6. Saboda haka masu sha'awar kallo za su kiyaye waɗannan lokuta. Waɗannan su ne sanarwa guda biyu din. Farko ita ce, a cikin gidan talabijin na Adamawa akan gabatar ranar Laraba karfe 5 zuwa karfe 6 na yamma. Ranar Asabar kuma, duk Asabar kenan, karfe 1 zuwa karfe 2. Sannan sauran ranaku banda Laraba da Asabar akan gabatar da wannan program karfe 4 zuwa karfe 6 na yamma. ATV ne hukuncin wanda sha'awa ta kama shi sai ta wasa da azzakarin sa har ya fitar da mani.
Ya yi laifi, domin Allah ya gaya mana hanyoyin da zamu biya bukatunmu, hanyoyi da zamu biya bukatu na sha'awa, ko dai mai aure ko ta sashin baiwa. Amma babu inda aka ce in baka da mata, baka da baiwa, sha'awa ta kama ka, sai kai wasa da hannunka ka fitar da mani. Wannan ya saba karantarwar musulunci, amma yana iya zama larura, kamar yadda Imamu Ahmad bin Hanbal ya faɗa, shina iya zama larura ga mutumin da lallai hali bai yiwuwa gare shi auren. To nan kuma akwai ka'ida, ya tabbata da hannunsa yayi, ba hannun wani ba, kuma ya tabbatar babu shakka larura ce ta sa shi yayi. Misali ya gagara aure, abun ya faskara ne, kuma ba dan haka ba, haramun ne, ba shi da kyau.
Malam, shin haka wai naji wasu malaman sunna suna cewa har yanzu akwai wani annabin da ya rage a duniya, wai ana ce da shi Halliru, shin haka ne malam?
To yana nan ko ba yana, ba ruwanka da shi, tunda dai ba zuwa zai ya ce maka ka bar addinin Annabi Muhammad ba. yana nan bai nan ba ruwanka. To shi kenan baya nan ma. Magana ta kare. Babu ma annabi haliru.
Malam ka ce idan mutum zai yi tasbihi babu ka'ida. Shin ina aka samo subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 da kuma wallahu akbar 33?
Wannan yayi tambaya mai ma'ana kwarai. Wannan an samu ne a hadisi. Annabi ne ya ce idan mutum ya yi sallan farilla kafin ya tashi ya yi su 33, wata riwaya aka ce 10, wata riwaya aka ce 20, wata ma 12, sai wanda ka zaba. Amma ko nan ma cewa aka yi sallar farilla, manzon Allah ya faɗa kuma haka din ne, gaskiya ne, duk mutumin da ya yi sallar farilla ya kokari ya yi su 33. Zikiri da nayi magana akai ba na bayan sallah bane, kowane hali kake ciki kai zikiri, kana zaune, kana kwance, tafiya kake, ina ga wannan ne magana kai, ba na bayan sallah ba. Wanda ya kawo ai na bayan sallah ne, na bayan sallah an baka zabi, ko dai kai 33 ko kai 10, ko kai 20, duk wanda ka zaba, insha Allah zaka samu al'ada kai.
Malam jiya ka ce za a iya shafa mai da turare a cikin yinin azumi, za a iya sa kwalli.
Amma gaskiya abin da na faɗa kenan, kuma fahimta ta ce duk da dai akwai waɗanda ke ganin ba hakan ba, amma babu dalili. Dalili yana samu asali ne daga manzon Allah. Abin da duk ya zamanto manzon Allah bai faɗe shi ba, to yana da kyau kai hattara wajen faɗansa. Kwalli, turare, man shafawa, waɗannan abubuwa babu inda manzon Allah ya ce mai azumi bai shafa su. Kuma komai yana zama halal matukar ka'ida bata biyo kansa ba, tunda ba a samu ka'idar ba, yana na a matsayinsa na halal. Hujja ta kenan. Ka gani ko? Annabi ma ya ce ku duk juma'a sa turare, kuma babu ka'idi. Don haka ka sa turarenka kuma a sa kwalle, duk wannan babu laifi a kai.
Wani malami ya ce mutum ba zai biya azumi ba in yana jini, wato mace kenan, sai dai sallah. Kuma ta kai shekara 10 tana shan azumi ba ta biya sai sallah, to a cikin shekaru 2 ta fahimta, yanzu yaya za ta yi da wannan azumi?
Tana nan bashi ya ta biya.
Malam Baraka yi bayani batun cin abincin Kirsimeti ba kyau, shin yana halatta a ci abincin bikin su kamar kammala karatun secondary ko gama secondary, wani abu dai mai kama da haka?
Babu shakka batun abincin su bai da kyau, wannan yana cikin littafin Ibn Taymiyyah, yana cikin littafai da yawa, bai da kyau. Kamar karatun da muke din nan ne, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Idan arne zai sha coke ya ci nama ya ci shinkafa yana murna, kai ma ka sha coke ka ci nama ka abin nan, ya kuma za a yi a ce kai ma baka murna? Mutane ta zo daya, saboda haka babu wani bambanci. Bukinsu ma haka ne, matukar bukin ya shafi addini, in bai shafi addini ba bai hada da wancan ba, ana maganar buki da ya shafi addini.
Mala, akwai bukatar karin bayani game da zikiri, domin wasu sun dauka yin zikiri ana buga kirji yana da kyau.
Ina ga ko su masu idin sun san bai da kyau, in ka tambaye su ya yana da kyau za ce kai anya kuwa. Domin abu ɗaya ne, a yin ka ce abu na da kyau, to dole a samu manzon Allah ya yi shi ko? Sahabban manzon Allah don su suka fi mu, laukanin khairan masu bakuna da irayi. Gaskiya sun fi mu san annabi. Duk inda muka kai ga son manzon Allah ba mu kaiwa ga sahabbai. Ba ku jin annabi na cewa idan sahabi ya ba da sadakan mudu ɗaya na hatsi kafin ka samu ladansa, sai ka ba da sadakan zinare da ya kai girman dutsen Uhudu. To kuma kai ma cewa ya yi ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu, ko ka bayar ma da dutsen Uhudu ɗin na zinare ba za ka samu ladan su na mudu ɗaya ba, kai ko da rabin mudun ma ba za ka samu ladan ba. To kaunar su fa, da za a yi ka ce ka kai sahabban manzon Allah kaunar manzon Allah. Don haka duk abin da ka ga basu yi ba, to barinsa ya fi alheri.
Don Allah, ina matsayin wannan littafi da ke bayanin wasu nafiloli na kwanakin azumi, cewa raka'a kaza za a yi, sallah raka'a kaza, sallama kaza, kowane raka'a a karanta mata sura kaza da kaza.
Wannan littafin bai da kyau, irin karatu mu na jiya kenan. Ba daidai ba ne a sa wani littafi ana ga mutane ga zikirin wurdin yau da na gobe da na jibi, duk bai da asali.
mace ce take al'ada to sai ta gama cikin dare bata sani ba, da safe ta ga ya tafi, shin idan ta yi wanka azuminta na ranan tana da laifi tunda al'adan ya kare amma bata dauki azumi ba?
Wato ina ga tambayar akan bata yi wanka ba kafin ta yi kafin ta dau azumi din, wankan bai hana azumi ya karbu insha Allah. Niyya, na'am, niyyar ba sharadi bane sai ta yi wanka kafin niyyar ta yi amfani. Niyya daban, wanka daban.
Mutum ne ya cire zakka bai gama rabawa ba, sai barayi suka shiga suka kwashe sauran da bai raba ba, to shin sai ya ƙara fitarwa ko zai bar shi haka ba zai ƙara fitarwa?
Ya danganci lokacin da ya kama shi ya fitar da zakka din. Misali, idan lokacin zakkansa ya zama kamar tun watan ɗaya ne, Rabiul Muharram, bai fitar ba, yana dan fitarwa kadan kadan don mako, akwai masu irin wannan, to har ya kai shiga wannan wata na azumi bai gama fitarwa ba, barayi suka kwashe, kaga yayi laifi, dole sai ya biya. Amma misali a ce watan nan ne yake fitar da zakka, watan azumi ya tara zai fitar, barayi suka kwashe, ba zai biya ba tunda bai da ganganci a kai. Lokacin ake duba lokacin zakkan naka yayi, lokacin da yayi din ka fitar, in baka fitar ba sai da ya dan gusa barayi suka masata, wannan yana nan bashi kanka, dan ganganci ne. Lokacin yayi baka fitar ba har barayi suka samu dama kai.
Hal siwaku fi ramadana sunnatun am wajibun?
To yana tambaya shin aswaki a watan azumi sunna ce ko wajibi? Sunna ce, ba wajiba bace. Bani zatan akwai littafin sunna da zai duba ya gani an ce wajibi ne mutum ya aswaki a watan ramadana, illa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so musulmi ya yi, mustahabbi ne, sunna ce mutum ya yawaita yin aswaki a cikin watan ramadan.
Menene hukuncin wanda ya salla da gari kawai a wuyansa kuma gefen cikinsa duk a waje?
Ba ya da salla, domin ya nuna al'aurarsa kenan tana waje, tunda an ce gefen jikinsa na bayyane ko? Kenan al'aurarsa ma ta bayyana, don haka ba ya da salla.
Menene hukuncin wanda yake tasbihi cikin sujada amma yana bayyanawa?
Ya yi daidai, yana da kyau idan kana zikiri ka riga dan bayyanawa, ba wai gum za ka yi ka rufe bakinka ba, ana dan motsa lebe, babu laifi na kusa ma ya ji abin da ake fada.
Mala, ina tambaya ne akan sai da ruwa, ya halatta ne ko kuma bai halatta ba?
Babu ko shakka halal ne a sai da ruwa, in ba sayar ba wani ba zai samu ba.
Yaya hukuncin mutum da ya sa turare mai alcohol ya yi sallah?
Kowane irin turare halal ne ga musulmi ya sa, babu wani sharadi a kansa. Alcohol a turare bai samu hadisin manzon Allah ba, saboda haka halal ne.
Ya hukuncin mutum da ya tara dukiya ta hanyar haram, ya gina gidaje, ya sayi motoci, ya aure, ya je haji, shin in ya tuba dukiyan shi ya dawo halal?
Ya danganci tuban nasa, inda tuban ta yi kyau ai dole ya maida dukiyan inda ya samu ta ko? A ce mutum ya sato dukiya kuma ya tuba amma ya ki mayar min da kayana? Na'am.
Ina ganin wasu a sallah in sun dago daga ruku'u suna maida hannayensu girji, wasu kuma ba sa mayarwa. Ina son mallam ka yi min bayani menene yasa.
Wato bayan ruku'i ana kablu ko ba a yi? Nan wata fahimta ce wadda ta samu dan hawara tsakanin malamai hatta na wannan zamani, wanda duka rike, muna fatan Allah shi sa mu dace da sunnar manzon Allah.
Mallam, menene zaka ce game da wa'azin mata a gidan sadarwa ko a cikin su matan?
Wannan ya yi kyau sosai, sunna ce ma yana da kyau mata su yi su a samu masu wa'azi, kuma yana da kyau a samu mace mai wa'azi, hatta gidan TV ko radio. Babu wanda ya ce muryar mace na zama al'aura, matukar za ta yi magana da ma'ana, matukar kuma za ta yi shiga mai ma'ana, babu laifi insha Allah.
Mala, a karatun rana ta uku ka ce mutum ba zai ce don Allah dan annabi ba, to me zai ce?
Ya ce don Allah, ai an gama ko? Ce don Allah yi min kaza, ba sai ka ce don annabi ba, don Allah ka yi min kaza. Kaman tawakkali ne, baka cewa na dogara ga Allah da kai, ko da ka ce sannan kai ka yi laifi, tawakkali ba haka. Da fata an gane.
Mallam, kamar yadda ka ce idan riga wuce kafa to laifi ne, tambaya kuma wando kuma fa
duka,
kuma haka ne
duk kayan sawa in ya wuce idan sawu laifi ne. babban riga, riga wando, ma asfala min al-ka'baini.
Mallam ina
kuke surutu ba haka bane? Eh? Ba haka bane, ina ce hadisi ne fada.
To ba shi kenan ba. Mallam ina son a yi min bayani akan mutum da baya zuwa sallar jam'i sai ranar Juma'a, to shin yaya matsayin sa?
Yana da raunin imani. Ai yayi kokari ma yana zuwa Juma'a. Amma akwai wanda ma zaka samu bai sallan gaba daya. Amma alama ce take nuna maka mutumin nan imanin sa yayi rauni kwarai. Ba za ka yi jam'i ba sai ranar Juma'a, to ana tsoron kuma ƙarshen ta ma ya bar Juma'a. Yana gaban halaka kwarai. Allah ya kare mu.
Is it prohibited or not for a Muslim to slaughter animal for a Christian during Christmas?
Na ga kaman mun yi okay amsar tambayan can ta bambanta da wannan. Wannan yana tambaya shin halal ne ko haram mutum ya yanka ma Kirista wata dabba domin bukin Kirsimaci? To bai dace ka yanka masa ba, nan ma wani musharaka ne wajen aikin, ba ruwanka da shi kawai. Lakum dinukum waliya dini.
Wane wurare ne ake sujada a cikin Qur'ani kuma me ake karantawa?
To wannan yana da kyau ya tafi makaranta don abin yana da yawa wuraren da ake sujada, amma kuma a duk Qur'anin da ka dauka zaka ga wurin sujada za a sa alama ta gefe.
Tambaya ta ita ce da mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fara bude baki, kuma menene abin da addu'ar bude baki kenan?
To mai da mai annabi yake fara bude baki, yana fara da dabino. Ya kamata a samu dabino mutum ya ci wajen bude bakinsa, in babu dabino ya samu rufaf shi ne danyen dabino, in babu mutum ya samu ko da wani lemo ko abarba dan ice dai, tunda ya yi kama da dan dabino din. Kuma idan mutum zai bude baki ana son yi addu'a kwarai kuwa.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha 6 Low Shopping Complex Dara da Randa Bawon Nahunti Kasuwar Runti Bauchi Bauchi State Najeriya ita shirya muku wannan MP3. Kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi. Ga namban wayarmu ga masu bukata, nemo mu akan namban waya cikin Hausa 0806030225. Gashi a cikin Hausa Turanci 0806030225. Wassalamu alaikum warahmatullahi.